wanda wannan ne yasa ake kiran tafsiran nan guda biyu al-jalalain wato tafsiri na wanda ake walakabi da jalalu su biyu kowanne a cikin su ane masa lakabi da jalalu shi jalaluddin suyudi ya gabatar da nasa tafsirin anan inda yake cewa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi din kai yabo ya tabbata ga Allah wato yabo wanda yake mai cikawa ga ni'imomin sa mukafi'an li mazidihi wanda ya daidai da dadadadan da za a samu daga gare shi wato abin da ya faru yanda ba kamar yanda na faɗa da azuba shi jalaluddin al-mahalli ya fara tafsirin ne daga kahaf ya fara daga kahafi ya tafi hannasi kuma sai ya fatiha bayan yayi fatihar kuma yana nufin ya karasa daga bakara zuwa karshen isra'i sai Allah ya masa wafati to shine shi jalaluddin suyudi ya karasa daga farkon bakarar har zuwa karshen suratul isra'i shi yasa ake ce da tafsirin jalalain tafsirul jalalain to shi jalaluddin suyudi shine ya gabatar da tafsirin nasa da wannan muqaddamar da zamu karanta yanzu cewa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad. Akwai su da yawa daga malamai da suka ce wanda ya rantsi zai tsaya yabo ga Allah yaban da yake yafi kowanne daukaka to wannan yaban zai cewa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi in yi wannan sai zamo ya kubuta kenan. Akwai wanda suka ce in yace alhamdulillah kawai ma ai ya kubuta domin shine yaban da Allah ya bi kansa da shi shi ya hakaito mana ma cewa kuma ko ƴan aljanna shi za su fada wa kuriyal bainan bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamina wa akhiru da'awaihim anil hamdulillahi rabbil alamina wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa junudihi da salati da salami tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da rindinoninsa da sahabbansa da baki ɗayan rindinarsa rindinar manzo sallallahu alaihi wasallama shine duk wanda ya tsaya taimakawa addini shine muhushi yake cewa kullu man yu'inu ala addini dukkan wanda yake taimako ga addini yana cikin rindinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil qitali fi sabilillahi ko dai ta fuskar yin yaki ya yaki kafirai dan tsaye da addinin Allah awa bi takarirul ilmi ko ko da tsayawa yin bayanin ilimi wannan shi ma wannan yaki ne wa rabbihi da kiyaye ilimi awa bi ta'miril masajidi ko kuma da raya masallatai da ibada a ciki a raya masallatai da ibada a ciki ba kamar yanda yanzu mafi yawa galiban mutane shiga masallacin ma yake nema ya gagare su ba dan wani ko sallar zai yafi son yayi daga waje wani ya shiga cikin kamar wani kauyanci ne ko me zai tsinta a ciki masallatan nan ai Allah ya faɗa a haƙƙin su inna ma ya amuru masajidal lahi manamana billahi wal yawmi lahir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin ba wanda yake tsayawa ya raya masallatai na Allah dan masallatai su na Allah ne wa annal masajida lillahi to ba wanda yake tsayawa raya su sai wanda yake ya imani da Allah in ya imani da ranar lahira wanda ya tsaya tsaye da sallah ya tsaya bada zakka ya zama ba tsoron wanda ya sa a zuciyarsa in ba tsoron Allah ba to din mai haka kam lalle ana sa masa ran ya zama a cikin waɗanda yake shiryayyu ne su aw bi ghairi zalik ko da wani wannan min asrihi ila sallallahu alaihi wasallam ila akhir zamani tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen zamani duk wanda ya tsaya da ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata to ya samu shiga a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha mashtaddat ilaiha jatu rajul jalaluddin suyudi yace wannan shine abinda bukatar masu kwadayi ta tsananta zuwa gare shi fi takmilat tafsiril qur'anil karim a cikin cika fassara qur'ani mai girma الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله wanda shugaba masani mai tabbatarwa jalaluddin shine Muhammad dan Ahmad mahalli wanda yake bin masabar imami shafi ya tara shi Allah ta'ala ya ji kansa wata tamimu ma fatahu da cika abinda ya tsere masa min awwal suratul baqara ila akhiril isra shine tun daga farkon surar baqara har zuwa karshen surar Isra da tatimmatin ala namadihi da cikawa da za ta zo bisa tsarin sa min zikiri ma yufhamu bihi kalamullah. Tsarin nasa ko shine ambaton abin da za a fahimci zancen Allah da shi wal i'timadi ala arjahil aqwal da kuma dogara bisa zancitukan da suka furin jayi. Ko yaushe ana kokarin a kawo maganar da ita ta furin jayi inda yake zamo an samu sabani tsakanin malaman tafsiri. Wasu suka ce ga fassarar ayan nan, wasu suka ce ga fassarar, to sai a dubo a ga wacce ce, wacce magana ce a ciki ta furin jayi a kawo ta anan. Wa irabu ma yuhtaju ilayhi, da kawo li'irabin abinda ake bukata zuwa gare shi. Watanbihin alal qira'atil mutalifatil mashhurati, da fadakarwa bisa qira'o'i masassa ba wanda yake sun yi shuhura galibi cikin qira'o'in nan guda bakwai. Amma kadan yakan kawo qira'a, akan kawo bayanin qira'ar da yake ba sabiyya ba, galibi irin wannan sai ya ce wa qira'a alawacin latifin bisa fuska wadda take tattausa wata abirin waje da magana gajeriya wata rikitarwil da barin tsawaitawa da zikir a kawalin gari mariya ta fuskar ambatan zantutukan da ba yadaddu ba ne wa ariba ko tsayawa ambatan li'irabai mahalluha kutubul arabiya, da wanda yake sanya sansu kamata ya yi a ce ya koma littattafan nahwu ba a tafsiri ba. Wallaha afal annafa bihi fi dunya wal akhirah, Allah kadai nake roko ya amfane ni da wannan littafin tun annan rayuwar duniya wa afsalal jazai alai fil uba, ya bani kakkiyar sakamako kuma akan wannan littafin nawa al akhirah. Sai da Jalaluddin Suyuti ya karasa littafin nan, sannan duk bai haura shekara 20 ba, bai haura shekara 20 ba, dan sannan malamin nasu yayi wafati mai asalin wanda ya fara yi Jalaluddin al-Mahalli, sannan ma a gaba ɗaya na ɗan shekara 15 ne, inda aka faɗa shi Mahalli ya wafati 864. Shi ko Jalaluddin Suyuti an haife shi ne 849, shi yasa sannan yana ɗan shekara 15. Amma ko a sannan duk da ƙanƙantar shekarunsa ya karɓa abin da ya karɓa na ilimi a wajen wannan malamin Jalaluddin al-Mahalli da bi mannihi wa karamihi, Allah ya manmu haka dan baiwarsa da karamcinsa. Alhamdulillah, za mu fara da fassara Fatiha, ko da yake da ita tana cikin ajiyar shi Jalaluddin al-Mahalli, kafin mu ci gaba da suratul baqara wadda ita ajiyar Jalaluddin Suyuti ne. Me kai ta'awizi ko?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
To wannan sura da za a karanta ita ce surar da ake kira Fatihatul Kitabi, mabudin littafi, wanda yake an ce tana da suru sun tana da sunaye daban-daban fiye da 20. Ana kiranta Fatihatul Kitabi, ana kiranta Ummul Qur'ani, bayan nan tana da wasu sunayen masu yawa. An faɗa cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, yawan suna na nuna ɗaukakar shi wanda aka ba sunayen nan da yawa. Ita Fatiha, wani malami yake cewa gaba ɗaya shi bawa kamar ya fuskanci Allah ne da roƙo, wanda shi bawa ya roƙi Allah cewa yana son Allah ya ɗora shi bisa hanya wadda take daidai. Sai zamo Qur'ani da aka saukar tun daga Baqara har zuwa Nasi kama amsawa ne ga wannan addu'ar da shi mutum yayi, da bawa ya roƙi Allah ihdinas siratal mustaqim. Sai zamo kama an kawo masa shari'a da aka ce zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqina, ga littafin da in ka tsaya a kansa kai riko da shi ka tafi da rayuwarka a kansa, sai ka zamo kana kan daidai, sai zamo kana kan shari'a. Shi gaba ɗayan Qur'ani tun daga Baqara har zuwa Nasi kama amsa addu'ar da aka yi ne a cikin Fatiha na cewa ihdinas siratal mustaqim. Bawa a gaba ɗaya duk bukatunsa wajibi ne a ce ya koma ga Allah, dan domin ba mai biyan bukata in ba Allah ba, shi ne kome ke gare shi. Amma a duk bukatun bawa, wace bukata ce tafi kowace ɗaukaka, wace ce tafi muhimmanci, shi ne a ce an ɗora bawa akan hanyar da take daidai. domin duk abin da aka ba bawa matukar ba dora shi akan daidai ba ai yayi asara tunda in ba akan a ƙarshen ta duk abin da aka bashi dai zai zo ga ƙarshe ya koma ga Allah ba kan daidai ba ya gamu da mummunan makoma shi yasa duk abin da aka bashi ya tashi kamar a tutar babu lokaci kadan ne in ni'ima ce in mulki ne in dukiya ce in wani abu ne na jin dadin rayuwar duniya yake ganin shi an bashi to lokaci kadan ne zai manta da shi amma matukar an dora bawa akan daidai ya zama yana kan shari'a to ai duk abin da aka hana masa ma kamar an bashi tunda dan an hana masa anan rayuwar duniya ya takeice kadan kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun wa abqa shi yasa muhimmancin fatiha yake anan cewa koyaushe bawa yana komawa ne a cikin fatiha yana nuna yaddarsa da Allah da yadda da cewa duk wata ni'ima da ya gani daga Allah ne shi yasa har yake godewa Allah sannan kuma yake biyarwa wannan da roƙon Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tura shi akan hanya wadda take madaidaiciya wadda ita ce mafi girman ni'ima ita ce tsari ko hanyar da waɗanda Allah ya musu ni'ima ta hakika ya tura to wannan kenan ita karatu ana fara shi da ta'awuzi saboda neman tsarin nan da Allah muhimmi ne koyaushe Allah ya faɗa mana cewa shaidan yana tare da bawa kokari yake ya ga ya fadda shi shaidan babban makiyi ne ga mutum baya son mutum ya wani abu na kirki ko abin da zai samu tsira wajen Allah shi yasa koda da ibada bawa zai sannan ne ma shaidan ya fi kokarin ya zamo yana tare da shi dan ya bata shi yasa aka shar'anta cewa wannan ibada mai girma karatun Qur'ani a fara da ta'awizi idza ma aratta dahara taqra'u fastaiz yanda wato shadabi yake fada duk sanda kake nufin kai kira'a ka karanta Qur'ani ko ka zo da ta'awizi ka koka kafo zakai karatun sawa'u zaka fara karatun ne daga kan sura ko zaka fara tsakiyar sura dai a ce za a zo da ta'awuzin nan lalle abin nema ne illa iyaka akwai sabani tsakanin malamai shi yin ta'awuzin nan mustahabi ne ko wajibi to wasu malamai sun tafi akan cewa mustahabi ne shine zancen mafi yawan malamai yanda wato Shehu Ibn al-Jazari yake faɗa a Tayyibatun Nashri wa qif lahum alayhi awsil wastuhib ta'awuzun wa qala ba'ruhum yajib idan kai ta'awuzi ka tsaya sannan ka ce bismillahir rahmanir rahim in zaka yi bismillah ko ma karatun zaka yi in kai ta'awuzin to ka tsaya ko ka iya sadawa amma akwai wasu guraren da malamai suka ce a irin nan ya fi kyau a yi shurutukun sannan a fara yanzu misali kamar wanda zai fara hizifin ilaihi yuraddu ilmu sa'a to wannan idan ta'awuzi kawai zai ya fi kyau in ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya yi shuru kawai sannan kuma ya fara ilaihi yuraddu ilmu sa'a dan kada ya zamo ya nuna kaɓan lamirin na ilaihi ya koma kan shaidani ɗin nan ne kaga ya zamo ɓanna ce babba kenan shi yasa irin nan aka so in mutum ya ce ya yi ta'awizin to ya shuru kaɗan sannan kuma ya fara karatun ilaihi yuraddu ilmu sa'a to da irin waɗannan guraren wastuhib ta'awuzu wasu malamai da yawa mafi yawan malamai sun ce ta'awuzin nan mustahabbi ne wa qala barum ya zama kenan man umarinin da aka kawo na mandubi ne fai za karatul qur'ana fastaiz billahi minash shaitanir rajim na suratul nahl ya zama umarinin na mandubanci ne ba na wujubi ba in an ce amri haqiqatun fil wujub ya zama wannan umarinin majazan ne kenan in ko an ce daman amri haqiqatun fil nadabi to sai zama ya zo bisa haqiqa kenan ko kuma aka ce daman mushtariki ne tsakanin nadbu da wujubu wa qala ba'ruhum yajib wasu malaman suka ce wajibi ne to kuma aka samu mafi yawan malamai ne duk sun ce a bayyana da ta'awizin amma akwai wasu kamar Hamzatu shi an ruwaito cewa boyewa yake haka nan Nafi'u shi ma dai haka aka ruwaito cewa yana boyewa wa ikhfa'uhu faslun abahu atuna wa kam min fatan kalmah da wifihi a amala boye ta'awuzin shine abinda aka ruwaito daga Hamzatu wanda ake nuni zuwa gare shi da fa da kuma wato Nafi'u wanda ake nuni zuwa gare shi da Alifi amma da yawa daga malamai sun zabi da cewa a bayyana lalle kam bayyanawar suka ce ai tafi to kuma kama a sallah ta farilla a masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu yin ta'awuzin nan karahiya ne haka nan yin bismillah ma a farko yace karahiya ne amma sauran malamai duk sun tafi akan cewa an so ta'awuzin koda anan ma koda a sallar ta farilla ne ita kuma bismillah za a faɗi meye ba wato zantutuka na malamai akan ta to wannan dai dangane da ta'awuzi kenan shi dai koyaushe bawa ana nema daga gare shi ya ringa komawa ga Allah dan neman a tserar da shi daga babban sharri babban sharrin da bawa yake fuskanta a rayuwa shine sheda dan ba shi da makiyi kamar sheda an fadawa bayi cewa shedanin nan babban makiyi ne gare ku shi yasa bayan da za ku fitsira sai kun dauke shi a matsayin makiyi inna shaytana lakum aduwwan fattahizuhu aduwwa alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin shaytanin nan babban makiyi ne shi yasa bawa ya rike shi babban makiyi ya bashi matsayin sa dan ko yaushe shaytan Allah yake ga ya fadda bawa daman yayi rantsuwa a gaban Allah cewa duk yanda zai sai yayi ya tabbatar ya fatar da bawa summa la'atinahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an iman wa an shama'ilim wa la tajidu aktharahum shakirina a gaban Allah yake fadar wannan magana cewa bayin nan naka sai na san yanda ne wallahi na fadda su shi yasa ashe bawa ko yaushe ya ringa komawa ga Allah akan Allah ya tsirar da shi daga shaydan ba maraba da shaydan irin komawa ga Allah da bawa shaydan kuma duk abin da yake nasa duk abin da yake na shaydan to kakkaja dan ka ja kayan sa zai biyo kayan sa shi yasa malamai suke cewa ai babban abu da zai raba ka da shaydan shine kakka yadda duniya ta rataye a zuciyarka matakan duniya za ta rataye a zuciyarka to ai ko ka gira shaydan dan ita duniya ba ta da uba sai shaydan duniya ai shaydan ce ta sa hakikatar shi yasa kana shigar da ita zuciyarka to sai ko shaydan ya ziyarci ƴarsa ko ka ce wani a'udhu billahi minash shaytanir rajim aka ce da shaydan dakata sai ce ai ina da wani abu a wajen me kake da shi yata da to mutum yana da ƴarsa wanda yake da yafa a waje a ce kai ya jeje ka shine ya jaka inda marabi dan tinke yake fada wa kullu man adhala bintal gawi bi kalbihi yazuru hadhal gawi li anna dunya abuha iblis wa huwa mulabbisul lahu talbisu wa huwa muwaswisul lahu talbisu wanda duk ya shigar da shaydan a zuciyarsa to tabbata fa ya kira uban nene zo ya shiga zuciya na ita duniya gawi bi kalbihi yazuru hadhal gawi li anna dunya abuha iblis wa huwa mulabbisul lahu talbisu wa huwa muwaswisul lahu talbisu wanda duk ya shigar da shaydan a zuciyarsa to tabbata fa ya kira uban nene zo ya shiga zuciya na ita duniya ba ta da uba sai iblis shi ko iblis daman Allah yake ya bata wa bawa zuciya ya ga ya rikitar da ita shi yasa abu biyu a bar duniya da aka ce a bar duniya ba wai ana nufin bawa ya zama rayuwarsa ma ba ta duniya ba a ya riki duniyar iyaka inda aka yi masa izini ya rika duk inda zai riki duniyar ya zama yana duban izinin shari'a ne shi yasa ba zai ketare tsarin shari'a ba in ka riki duniya da tsarin shari'a wannan ba duniya ka rika ba shari'a ka rika amma idan ka riki duniya da wata manufa daban to shine fa ka riki duniyar dan duniya amma duk abin da aka yi ma izini Allah ya ce wa kullu washrabu kici kana duban wannan wala tusrufu yanzu mun fusa wannan tsarin kabi huzuzinatakum inna kullu masjidin kai wannan tsarin kabi fankihu ma qabalakum minan nisa'i wannan tsarin kabi duk dai abinda zaka yi zama tsarin da Allah ya fada akai shi kake dubowa shi yasa ba zaka ketara ba to na duk abinda kai mulabasa da shi na duniya ba za a kira shi rukun duniya ba tunda ruko ne da izini amma wanda ya riki duniya ba da izini ba shine bai tsaya ya dubo wannan ba to shine hakika ya riki duniya to shi dai bayani akan ta'awuzin nan bayani ne wanda yake mai tsau yanda shi kansa shadabi yake fada wa fihi maqalun fil usuli furu'uhu fala ta'adu minha basikan wa muzallala to sai ita bismillahirrahmanirrahim wadda take nuna wa bawa cewa duk abin da zai zama yana yi yana mai neman taimako da sunan Allah yana mai dubo Allah shine ma'anar bismillah hakikatan cewa duk abin da zaka yi kai shi kana mai dubo Allah kana mai neman taimakon Allah duk abin da zaka yi baka dubo Allah ba ai ko sallah ce ba tai ba a zahiri ta yi a ce ai ta yi ka cika sharuɗanta amma matukar baka dubo Allah ba to me amfaninta ai an faɗa da mun dubo Allah shine ran duk wani aiki duk wata ibada da zaka yi sai fa ka dubo Allah sai ya zama ka samu hururi sannan ne yake ka samu ran wannan ibada sannan ne ibada za ta zama rayayya ba matacciya ba idan kai ba da dubo haka ba sai zama kai ko ka zo da gawa ne yasa bismillah kenan wadda take bawa yana bayyana cewa yana neman taimako malamai da yawa suka ce bismillah din nan za a kaddara fi'ili ne shafaffe wanda yake kuma fi'ilin ma aka ce a kaddara shi muta'akhir wato daga ƙarshe ya fi daga a kaddara shi a farko kuma suka ce fi'ilin da za a kaddara ya zamo ya fi dacewa da mahalli yanzu misali wanda zai karatu in ya ce bismillahirrahmanirrahim kamar ya ce bismillahirrahmanirrahim a qara'u wanda zai ci abinci yace bismillahirrahmanirrahim kamar yace bismillahirrahmanirrahim a akulu wanda zai tafiya yace bismillahirrahmanirrahim to kamar yace bismillahirrahmanirrahim usafiru wanda zai bacci yace bismillah kamar yace bismillahirrahmanirrahim anamu wanda ya farka yace bismillah kamar yace bismillahirrahmanirrahim astaiqizu cewa filin koyaushe a dubo wanda ya dace da mahallin ba wai zara kawai abtadu ba domin wannan yafi da cewa a dubo kawai ina farawa a ina yin kaza alhali ina mai dubo Allah ina mai neman taimakon Allah to haka shi yafi wanda wannan shine abinda malaman kofa suka tafi akai malaman basara ko suka ce za a kaddara suna ne shafaffe kamar an ce ibtida'i bismillahirrahmanirrahim ko qira'ati bismillahirrahmanirrahim ko qiyami ko safari ko naumi duk dai su suka ce a kaddara suna yafi amma malamai da yawa anan sun rinjayar da abinda su malaman kufa suka tafi na cewa a kaddara fi'ilin yafi kuma Allahu da aka faɗa annan a cikin wannan bismillah shine sunan Allah wanda yake ya tattarar da dukkan sunaye sun shiga cikin sunan Allah sun shiga cikin sunan Allah shi yasa ake sifanta shi da kowane suna a ce Allahu ta'ala razzaqun ko Allahu ta'ala khaliqun ko Allahu ta'ala hallaqun da sauransu amma ba a sifanta wani suna da shi shi yasa malamai da yawa ma suka tafi kan cewa ai shine ismullahil azam da Ar-Rahmanu da Ar-Rahim da an tsago su ne daga rahmatu wato jin kai da tausayi wanda yake malamai da yawa sun ce Ar-Rahmanu ya fi umumi Ar-Rahimu ya fi hususi yasa suka ce wato Ar-Rahmanu yana nuna rahama wadda take ta gaba daya wanda da mumune ma da kafirai duk sun samu amma Rahim da yake keɓantacce ne yana nuna wanda yake sai waɗanda suke mumune ne suka samu shi yasa su sukan fassara Ar-Rahmanu da cewa fi duniya Ar-Rahimu ko fil akhirati duban cewa Rahimu din yafi ihtisasi ita ma dai bismillah wato ana neman zuwa da ita a karatu musamman inda yake za a fara farkon sura domin matukar farkon sura ne za a fara to lalle sai an fara da bismillah wala budda min hafifti da'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayra mantala yanda shadibi yake fada ba makawa ka zo da bismillah in ya zama karatunka za ka fara ne daga kan sura surar da take ba wato suratul bara'a ba suratul tawbati ba ita suratul tawbati ita ce aka ce ba a fara ta da bismillah sawa'un ko da daga kanta zaka fara ko kuma kana karatun ne ka zo kanta ba za ka yi bismillah ba shi ita bismillah nan aya ce daga qur'ani a fatiha da kuma sauran surori in banda ita bara'a koko aya ce a farkon Fatiha kawai a sauran surori an sa ta ne dan fasalu ko ko a gaba daya ma ba aya bace in banda wadda take cikin suratul naml to an samu zantuttuka uku ga malamai an samu zantuttuka uku ga malamai a wajen imami Shafi'i dai radiyallahu ta'ala anhu ya tafi akan cewa bismillah aya ce a farkon Fatiha haka nan akwai ruwaya daga gare shi akan cewa a sauran surori ma farkon kowace sura bismillah aya ce wasu malaman ko suka ce a'a ita bismillahir rahmanir rahimi aya ce kawai a farkon Fatiha amma ba aya bace a farkon sauran surori wasu malaman ma suka ce a'a gaba daya ita bismillahir rahmanir rahimi ana kawo ta ne a farkon sura dan ta'abbudan kawai ba wai dan zama wata aya ba shi yasa koda an shafe ta ma ai ba komai shi yasa kenan an samu sabani ita bismillah nan da ake rubutawa tsakanin surori tana cikin qur'ani ko ko bata cikin qur'ani shafi'awa dai su sun ce tana cikin qur'ani yanda za a ga Jalaluddin Suyuti yana fada a farko kaukabu sadi wato wa minhul basmala la fi bara'atin wala ma naqala ahaduhum ala sahihi fihi ma wato wa minhul basmala bismillah tana cikin qur'ani la fi bara'ati da farkon Fatiha da a farkon kowace sura in banda surar bara'at wala ma naqala ahaduhum ala sahihi fihima amma kaman mai maraki su'ud wanda yake shi maliki ne sayyid abdul alawi shi yanda yake fada walaysa lil qur'ani tu'zal basmala wa kaunuha minhu li khilafi naqala walaysa lil qur'ani tu'zal basmala ay bismillah ba ta cikin qur'ani an kawo ta ne kawai dan rabewa ba aya bace ko a farkon Fatiha ko a farkon sauran surori ta cikin suratul naml ita ce kawai wanda take juz'i ne na aya daga ayoyin qur'ani wa kaunuha minhu amma zama wa bismillah daga qur'ani al-hilafi naqala malaman da suke ruwaito sabani tsakanin malamai sun ciro haka wa ba'ruhum ila al-qira'ati nazar wasu sun duba zuwa qira'a suka ce wanda yake qira'a da qira'ar wanda ya tabbatar da bismillah a farkon kowace sura shikenan ya zama ita bismillah tana cikin qur'ani kenan a wajensa wanda kuma yake qira'a da qira'ar wanda su ba sa kawo ta shikenan ya zama barin bismillah ta qira'ar sa kenan haka yake a qur'anin sa shi yasa kenan ya zama abin da yake akwai sabani a ciki game da karanta ta as-salla kuwa a Fatiha an gamu gaba daya akan cewa idan as-salla ta nafila ce a karanta bismillah a farkon Fatiha dukkan malamai sun gamu akan haka masu masabobin nan hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad ibn Hanbali game da karanta ta ko a farilla fa to wannan an samu sabani Imami Shafi'i dai ya tafi akan cewa a karanta ta a bismillah Fatiha ai wajibi ne farilla ne domin duk wanda ya bata shi yasa kamar bai zo da Fatiha ba sallar sa kenan bata inganta ba kuma a wajensa yace inda duk za a yi karatu a bayyane ita ma bismillah bayyana ta za a yi inda za a yi karatu a boye kuwa ita ma bismillah sai a boye ta Abu Hanifa ko da Ahmad ibn Hanbali sun tafi zuwa cewa za a karanta bismillah ko da a sallah ta farilla amma su sun tafi akan cewa ko da inda ake bayyana karatu ne ita bismillah a koye ta kada a karanta ta a fili ko da inda ake bayyana karatu ne Imam Malik ko shi an samu zantuttuka daga gare shi har guda hudu akan ita bismillah a sallah ta farilla zancen da yafi shura dai a masaba shine cewa a karanta ta a farkon Fatiha karahiya ne sawa'un ko a bayyana aka karanta ko a boye duk dai karahiya ne wannan zancen shine yafi shuhura kamar yanda mai mota sa kure haka ta awuzin bi farri a karahiya ne karanta bismillah kamar karanta ta awuzi a farkon Fatiha a sallah ta farilla wannan shine kauli ɗaya daga cikin kaulullukan na su malika ba shine kuma zancen da yake yafi shuhura amma akwai ruwaya daga Imam Malik cewa karanta bismillah ko da farkon Fatiha jaizi ne ya halatta akwai ruwaya kuma daga gare shi cewa ai an soma ko da sallar tafarilla akwai ruwaya kuma daga gare shi cewa ai wajiba ce ma shine abinda Ibn Nafi'in ɗaya daga cikin almajiran sa ya ruwaito daga gare shi cewa a karanta ta dinnan farilla ne to malaman mu da yawa sai suka ruko da wannan kaulin saboda duba da abinda ake kira al-khuruj min al-hilaf fita daga sabani wanda koda a malaman masabata Imam Malik sun tafi akan cewa ai idan mutum ya zama zai karanta Fatiha dan fita daga sabani tun daga wani malami can babba yace in kai Fatihar ma baka yi bismillah ba sallarka ta baci to idan mutum ya zama zai karanta dan ya zama sallarsa ta inganta wajen kowa ai a sannan ba karhanci wannan zancen ko da yake ya fi shura cewa karahiya ce sai ya zama ya tashi yanda za a fahimta kenan daga majmu'ul amir da sharhin sa ko daga aqrabul masalik da sharhohin sa na sayyidi ahmad ad-dirdiri to wannan kenan dai yanda nazifi shau nazifi yake fada wa man lam yabsmil fi salati fa fatahu sawabun azimun ma salatin sahihati wanda dai ya bar bismillah a salla zai zama lada mai girma ya tsere masa tare da salla wadda an gama bisa ingancinta dukkan malamai ba malamin da yace in kai bismillah sallarka ta baci amma akwai malamin da yace in baka kai bismillah in baka kai bismillah ba sallarka ta baci to suke cewa ai ka zo da sallar da zai zama kowa ya ce bata baci ba ko da wani zai ce da ka zo da abin da ba shi yafi ba ai gwan maka zo da wanda wani zai ce ta baci wajen wani ta baci wajen wani ta inganta shi yasa za a ga malaman mu sun kwadaitar kwarai cewa lalle lalle a kula da zuwa da ita bismillah wannan ne magana ce wanda yake kowa da nasu hujjojin malaman kowanne a cikin malaman nan sun kawo nasu hujjojin malikawa sun kawo nasu hujjojin da yawa akan cewa ba a yin bismillah a sallah ta farilla a farkon Fatiha shafi'awa sun kawo nasu hujjojin da yawa hakanan kuma su ma hanafiyawa da hanabilawa da suka tafi akan cewa ana yi amma fa boyewa za a yi to su din ma sun kawo nasu hujjojin to wannan da yake nan game da ita bismillah sai ita Fatiha
سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات
وانا سورة سيدة اكي كرانت فاتحة الكتاب انسو قد اتا امكا اقول سوء اتكما علمان دسكي چوا اتا سورة ننتنا اتكين سورة لنده اكي امي ميت سو قد سو مانا انسو قد اتا امكا كما اتساك سو قد اتا امدينة بان النبي صلى الله عليه وسلم ياي هجرة ازوا مدينة غبا ايدي انغا ما اكن چوا ايو يبقويني shi yasa wato amma inda aka sami sabanin akan tafsili an ga mukan cewa Fatiha aya bakwai ce amma wacce ce aya ta farko wacce ce ta bakwai to anan ne aka sami sabani wasu suka ce bismillahirrahmanirrahim ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ce ta biyu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta bakwai wasu suka ce a'a alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko sirat allazina an'amta alaihim ita ce aya ta shida wayril maghrubi alaihim walawallin ita ce ta bakwai shi yasa ne yana daga inda yake an gama akan adadin amma an yi sabani akan tafsili surori na qur'ani sun kaso gida uku dangane da yawan ayoyin su akwai surar da zai zamo gaba daya ba a samu sabani ba akan adadin ayoyin kuma ba a samu sabani ba ma akan ina ayar take an gama akan cewa ai ga adadin ayar kuma nan aya ce nan aya ce nan aya ce akwai surar da yake a gaba daya an samu sabani yanzu kuma surar Bakara akwai sabani akan aya note akwai sabani akan masalan alif lam mim aya ce ko ba aya ba kamar musafin mutanen Madina ba aya bace a wajen alif lam mim ba aya bace sai ka je hudal lil muttaqin sannan ka kai aya ta farko amma kuma masahifan mutanen kufa alif lam mim aya ce to irin akwai irin wannan akwai kuma wanda yake an gama akan adadin amma an samu sabani akan tafsila kamar ita Fatiha kenan to بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين ubangiji yace ku ce ya ku bai dukkan yabo makomarsa ga Allah ne Allah subhanahu wataala shi ya cancanci bawa ya godewa akan komai domin duk wata ni'ima daga gare shi ne shi abinda ake sana'u bil lisan ala jamilin ikhtiyari ayyabo da baki ko da magana bisa abu kyakkyawa da aka yi wanda shi wanda yayi ne bisa zabin kansa ba abin da yake ya santu da shi kyakkyawa amma shi ma ba bisa zabin sa ba shi yasa ba a cewa hamidu zaidan ala husnihi ba a cewa hamidu zaidan ala husnihi sai dai hamidu zaidan ala sahaihi an shi na husnu sai dai kace madahatu huli husnihi madu ake kiran wannan ba hamdu ake kiran sa ba shi ko wato hamdu istilahi shine ta'zimul mun'im li kaunihi mun'iman walau ala ghayril hamid a girmama duk wanda ya ni'ima ba dan komai ba dan yayi ni'ima ko da ni'imar ba wai ta shafi shi mai girmamawa ba balle Allah subhanahu wataala ni'imomin da ya sai zama sun hada dukkan halitta yayi ni'ima wanda ba wani wanda za a ce ya fita daga ni'imar Allah kuma bi kumin ni'imatin fa minallahi shi wajibi bawa ya koma ya godewa Allah bisa ni'imomin da yake masa ya godewa Allah bisa ni'imomin da suka zo da wanda suke zuwa yanzu da wanda za su zo nan gaba wanda ya godewa Allah kan wannan sababi ne ga samun karuwa dan Allah ya fada la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wallahi in dai za ku tsaya ku yi godiya gare ni to din ni'imar da nayi muku zan kara muku amma in kuka ce ba ku san haka ba butulci za ku yi to ba abin da ke sauraron ku sai azabata azabata ko mai tsanani ce rabbil alamin ubangijin da yake shine ke tafi da komai na halitta ba wani abu na halitta wanda ba Allah ne ke tafi da shi ba Allah shi yake halitta shi yake rike da komai na cikin halitta ba wani wanda yake ya rike komai a cikin halitta in ba Allah ba shi yasa komai ka gani ka tabbata Allah ne yake sarrafa shi Allah ne shi yanda yake kuma shi ne yake sarrafa shi
Ar-Rahmanir Rahim
ubangiji wanda yake mai yin ni'ima da manyan ni'imomi al-mun'im bi jala'ilin ni'am wato wanda yake yin ni'ima da manyan ni'imomi ar-rahim wanda yake ni'ima kuma da ni'imomi masu zurfi wanda ba kowa ke samun su ba sai wasu shine al-mun'im bi da ka'ikiha mai yin ni'ima da ni'imomi wanda suke zurfi sun yi zurfi kwarai
maliki yawmiddin
maliki yawmiddin ubangijin kuma da yake a nan gaba lokacin da aka maida halitta gaba ɗaya zuwa gare shi ba wanda ya isa da a wasa rauta a wannan ranar ko wata isa in ba shi ba shi kadai ne a sannan maliku a nan duniya rayuwar duniya akan samu wanda zai ce shi sarki ne shi shugaba ne shi kaza ne shi kaza ne amma a wannan ranar kowa yayi shiru Allah zai kira limanil mulkul yau yau mulki nawaye sai ba wanda zai amsa sai Allah shi da kansa ya amsa wa kansa lillahil wahidil qahhar lillahil wahidil qahhar
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ya ubangiji kai kadai ne muke bautawa ba wanda muke bautawa in ba kai ba gabatar da maf'ulu bihi din li ifadatil hasari dan a fa'idantar da kasru ne cewa ba wani abun bautawa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba gabatar da ma'amuli yana cikin wato hanyoyin da ake bi a yi kasaru dariquhun nafi wal istisna هما والعرف والتوكيد ثم إنما والعرف والتقديم ثم إنما والتقديم توانا كنان كمانا إياك نعبدو عند شواك نعبدوك توانا بيكيب انشي شوا بوترغ الله نشي كديبا أما ذاك شيء إياك نعبدو يانونا بوترغ الله نشي كديبا إياك نستعين يا وبنجي كما دقاقليك كديمي كيني من تيبكو من سنباوني ميتيما كاوا إمبا كيبا imma a zahiri kamar an nuna neman taimako daga wani to amma a hakika dai ba mai taimakawar sai Allah saboda ba wanda yake ya mallaki komai ba wanda yake ya mallaki komai in ba Allah ba shi yasa Shehu Mushau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake tsawatarwa daga kace zakai wani abu ga wani wali dan cin wata bukata dan cin ma wata bukata taka ta duniya cewa kawai in zaka yi kai dan Allah domin shi waliyin tayu ta fuskar sa sababin sa Allah ya hore ma in wani yake wali na Allah Allah yakan hore masa a kawan inda yake yazo a hadisi kursi wanda Buhari ya ruwaito wanda mai albauna hadisin ya kawo shi wala in sta'azani law izanna wala in sa'alani la udiyannahu in ya roke ni yace ga inda yake son a halitta zan bashi haka zan bashi haka amma a hakika ba shi yake ba Allah ne subhanahu wata'ala yake yi domin matsayin sa domin matsayin wannan wali a wajensa Shehu Tijani yake cewa al'amatu la ya'rifuna ma'anal amali lillahi ta'ala galibi mutane amma wa basan su abu dan Allah ba suna yi ne kawai dan wata bukatar su bukatar tayo da yawa ta duniya ma wasu kuma bukatar ta lahira ce amma dai tsayawa ai abu dan Allah kawai sai ɗan kadan ne matsayin ihlasi na uku cewa ba waye abu kawai dan duban to in bai dan Allah ba dan me zai in kace kai dan lahira ne ko dan ka samu aljanna ne dan ka samu kyakkyawan karshe da sauransu to duwaye mai wannan ba Allah subhanahu wataala a shaida Allah bai sa akwai lahira ba ko bai sa akwai aljanna ba ko bai sa akwai wutar da za a guda ba ba za kai ba domin sa bai isa kai ba domin sa kaga ashe kenan ihlasi ihlasu hasati la hasati shine kai abu dan Allah kawai ba tare da duban wani abu ko menene ya zama kawai kana yi wannan abu Allah ya yarda da shi Allah ya ce in yi shi yasa gashi nayi to shine shi yasa shi da asali neman taimako dai wato koyaushe taimako daga Allah ne subhanahu wataala shine wa iyyaka nasta'in kuma anan wannan ayar ta kunshi ibada da ubudiyya ibada da ubudiyya ibada cewa bawa idan ya fuskanci Allah da bauta ba wani abin da bawa zai da yake daukaka gare shi kamar tsayawa bautawa Allah bautar Allah ita ce mafi daukakar halin bawa domin dan wannan ma aka yi shi kuma halakatul jinna wal insa illa liya'budu to a same ka kana zartar da abin da Allah yake nema daga gare ka ai shine mafi daukakar matsayin da zaka tsaya ya fi tsayawa ka a duk wani matsayi duk abin da zaka yi ba bautar Allah ba wani abu daban kake ba abin da aka kawo ka domin sa ba abin da aka halice ka domin sa shine dan kawai ka tsaya ka bautawa Allah subhanahu wataala sannan kuma ta kunshi ubudiyya shine bawa ya dubo cewa bai fa da wani abu na kansa bai da wani abu na kansa ko bautar Allah zai sai Allah ya masa tawfiki kuma tawfiki illa billahi banda zai bawa ya iya bautar in ba ya gamu da gamu da katar daga Allah ba subhanahu wataala shi yasa bawa ya duba ya ga ba dabara ya fi kowa ba amma mutane nawa ne ba san Allah ba ma balle har su tsaya bauta masa wanda yake sun yadda akwai Allah guda nawa ne wanda ba sa tsaya bauta masa shi yasa shi da yake bauta masa ba dan ya fi su dabara ba ba dan ya fi su karfi ba dan kawai Allah ya nufe shi ne da haka dan Allah ya hore masa ya bauta masa ne shi yasa ya gode wa Allah masa wannan tawfikin kai ya ce zai tsaya ya duba aikin nasa dan ya duba aikin nasa kamar ya maida aikin ma ga kansa bai dubo wanda ya masa gam da katar din da zuwa da wannan aikin ba to tun daga farkon surar har zuwa nan sufanta Allah ne sifanta Allah ne da yin kirari ga Ubangiji subhanahu wataala wannan ita Fatiha ta koya mana na dubban da ake bukata wajen yin addu'a lokacin da zaka roki Allah ai ya kamata ka tsaya ko ya zama wajibi ma ka tsaya ka sifanta Allah ka girmama Allah sannan ka kai ga ambaton bukatarka ba kawai ka je ga Allah ba kai abin da ya dame ka bukatarka Allah kai min kaza Allah kai min kaza kamar da can bai ma komai ba ko yanzu bai ma komai ba baka fadi cewa yayi ma ba amma kaga fatiha sai ta nuna mana cewa ka tsaya ka sifanta Allah da duk sifofin sa rabbil alamin shine ya komai shi kuma yake tafi da komai shi yake da dar komai ar-rahman ar-rahim shine ma abucin rahama wadda take ta gaba ɗaya shine ma abucin rahama wadda take kebantacciya maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in sannan aka kai ga ibadar cewa ga roƙon cewa ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji muna roƙonka ka dora mu bisa tsari wanda yake daidai ka dora mu akan tsarin da yake shine madaidaicin tsari ubangiji subhanahu wa ta'ala shiryar wasa ko hidayar sa dora wasa gabayi hawa hawa ce akwai dorawa da wadda take maganiya tun farko wadda ita wannan dorawar kowa ma ya samu gurgurdan sa yanzu misali dan tinkiya tana haifarsa Allah ya dora shi akan cewa ya san in ya kai bakin sa ga inda nonan ta yake nune zai tsotsa abinci zai samu waye koya masa ba ita ta koya masa ba wani bane ya koya masa Allah ne subhanahu wa ta'ala ya koya masa wannan yayi masa ilhamar wannan hidaya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan dan mutum ya san yana jariri ya nemi nonon uwarsa ya san in ya tsotsa abinci zai samu daga nan waye dora shi kan wannan waye Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan hidaya ce ta gaba ɗaya akwai hidaya kuma ta nuna wa bayi cewa ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa halitta wanda suke ahlul litakalif an nuna musu daidai an nuna musu ba daidai ba amma ba dukkan su bane aka dora su akan su ba haka an kira kowa ka wallahu yad'u ila daris salam Allah ya kiran kowa cewa ga aljanna nayi ga abinda zaka yi ka zo ka shiga kowa an fada masa wannan amma ba kowa bane aka dora shi akan yi abinda zai kai shi aljanna wani an kyale shi an dora shi kan yi abinda zai kai shi wuta ne sai wasu ko an dora su kan su yi abinda zai kai su aljanna waya hadiman ya sha'u ila siratin mustaqim ai hidaya kenan wadda take hafsa to ya ubangiji muna roƙonka ka dora mu akan tsari wanda yake madaidaici mu waɗanda ka dan ya san shari'ar ya bi ta kada ya dauka shi zai iya dorar da kansa akan haka dewa daga bayi wanda zai rayu rayuwarsa yana aiki daidai amma sai ya rage kadan ya mutu ya zama kuma ya gamu da iftila'i na Allah ya aikin da ba daidai ba ya mutu yana aiki ba daidai ba ya gamu da mummunan makoma dewa kuma wanda zai rayu yana aikin ba daidai ba sai dab da mutuwarsa Allah ya masa ilhama ya shirye ya komo ya aikin na daidai ai duk wannan dan a nuna mana cewa bawa fa ba shike tafi da lamarin sa ba Allah subhanahu wataala shike ba da shiriya ga duk wanda yake shirye shi yasa me yayi aikin bawa ko yaushe ya ringa komawa ga Allah cewa ko da an bashi shiriyar an dora shi a kai to a tabbatar da shi akan haka saboda koyaushe bawa na iya darjewa koyaushe mutum yana iya barin tsarin na daidai shi yasa ya roki Allah Allah ya tabbatar da shi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu musa tsarin wanda yake daidai ya zama har zuwa komawa mu domin koyaushe dai duban ya ƙarshe yanda ƙarshen yake to wannan shine abin duba shine abin isna to
ihdinas siratal mustaqim
to siratal
ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
ya tsarin da muke roƙonka ya ubangiji ka dora mu akan sa shine tsarin bayinka bayin da kai musu ni'ima ta haƙiƙa ni'ima ta haƙiƙa daga Allah ga bawa shine a dora bawa akan tsari madaidaici duk abin da za a ba bawa matukar ba a dora shi akan daidai ba ai ba ai masa ni'ima ba shi yasa ma masalan ash'ariyawa su suka ce ai kafiri gaba daya bai gani ima ba ba ai masa ni'ima ba wa malikatirin ala amma maturidiyawa suke cewa ai an masa ni'ima amma kuma da bai gode ni'ima ba shine ni'ima ta koma wani abu a hakin sa amma dai ba a ce ba ai masa ni'ima ba wanda wannan yana cikin guraren da yake an samu bambancin fahimta tsakanin ash'ariyawa da maturidiyawa to ba ni'imar waɗanda kai nufin su kai fushi da su ba kai nufin yi musu azaba wanda su ne yahudawa yahudawa Allah ya nuna musu shari'a amma kuma sai suka fito da wasu tsare-tsare na banza na barin shari'ar har ya zama haka ya ja musu Allah ya la'ance su ya fushi da su man la'anahu Allahu wa ghariba alaihi su kuma nasara Allah ya dora su bisa tsari madaidaici amma sai suka bace suka yi wasu da'awoyi nasu na daban sai ya zama sun bace kenan wato shi wannan gairil magarubi badali ne daga wato allazina tare da silarsa wato nuktatul badali ifadatu annal mutadina laysu yahudan wala nasara faidar da take cikin kawo badalin nan shine dan a faidantar da cewa su waɗanda Allah ya shirya ba yahudu bane su kuma ba nasara ba ba yahude an nuna masa shari'ar amma ya batta sai ya bace ya zama Allah ance shi ruina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la tanahuna an munkarin fa'aluhu haka nan su ma nasara an nuna musu shari'a amma kuma sai suka bace shi yasa min allazina qalu inna nasara ahazna misaqahum fa nasu hazza mimma zukkiru bi fagarina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah وسوم ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تو سيره سوره مكده تو نعم دعاء قراني abinda muka yi kuma kuskure to Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana abin da yake daidai albarka annab sallallahu alaihi wasallam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
سورة البقرة مدنية وهي 285 آية
wannan sura ita ce surar da ake kiranta suratul baqara ti surar baqara saboda take an fada inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara wannan yasa ake kiranta da wannan suna ita wannan surar ita ce farkon sura da aka saukar a Madina kuma sai zama sura ce wadda saukar da ita ya mike har shekaru 10 duk da aka yi na Madina duk kowane lokaci akan samu wani abu a cikinta ya zama ya sauka gashi ita ce farkon saukarwa amma kuma ita ce ƙarshen a Madinan ne domin ayar da aka ce ita ce ƙarshe a sauka a Qur'ani ita ce wata koyoman turja'una fi ilallahi a wannan sura take wadda ita an saukar da ita ne a hijjatul wada'i shekara ta 10 daga hijira akwai wasu kaɗan daga malamai da suka ce a kafin wannan surar sai da aka saukar da suratu tadfifi wailul lil mutaffifin sannan aka saukar da ita wannan sura wasu malaman sun tafi akan haka ita dai wannan surar ta kunshi bayanai da yawa shi yasa yanda Ibn Arabi yake fada akwai umarni 1000 a ciki akwai hani 1000 akwai hikimomi 1000 akwai labarai 1000 a ciki wanda yake cewa ruko da wannan surar albarka ne barinta babba hasara ce mabannata ba su da ikon zuwa da ita shi yasa ake cewa indai an karanta ta a gida to ba inda za a yi masu taurin kan shaidanu ko aljanu su shiga gidan har zuwa kwana 3 daga karanta ta kuma muslim ya ruwaito daga Abi Huraira Allah ƙara da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku sanya gidajen ku su koma kamar guraren binne matattu ku ringa karanta Baqara a ciki domin shaidan yana gudu daga duk gidan da aka karanta surar Baqara kuma a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kome yana da nasa toza tozan qur'ani shine suratul baqara ce wa surar da yake ta kunshi mafi girman aya a cikin ayoyin qur'ani ita wannan surar tana da ayoyi 287 a musafin mutanen basara musafin mutanen basara ayoyi 287 ne musafin mutanen kufa kuwa ayoyi 286 ne musafin mutanen madina ko ayoyi 285 ne wato da na mutanen madina da na mutanen sham da 285 ne ayoyi mafara sabanin su wajen mutanen kufa alif lam mim aya ce amma wajen mutanen madina ba aya bace haka nan kuma kamar wajen mutanen basra walahum azabun alimun shi ma aya ce bima kanu yakzibun shi ma aya ce shi yasa ayoyin anas lissafin suka kai 287 ita dai wannan sura mai girma ba abinda bata koyar ba na addini ta zo da hukunce-hukunce daban-daban ta zo da hukuncin tauhidi ta zo da magana sallah ta zo da magana zakka ta zo da magana azumi ta zo da magana hajji ta zo da magana aure ta zo da wani abu wanda yake ya shafi gado ko da yake an yi nasinsa ta zo da magana wasiya ta zo da magana ciniki da abinda yake ya shafi ciniki shi yasa kamar ba abinda bata kunsa ba na addini yanda ya gabata daga Ibn al-Arabi cewa akwai umarni 1000 a ciki akwai hani 1000 to ita sura ta fara kamar haka
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin
wani sano wata ala ya fara wannan surar da wayannan harufa guda uku alif lam mim shi yasa ita wannan surar tana cikin surori guda 29 wanda yake kowace daga cikin surorin nan 29 an fare su da irin wayannan harufan wasu harafi daya kamar suratu nun ko qaf ko sad wasu harafi biyu kamar ha mim wasu harafi uku kamar wannan alif lam mim wasu harafi hudu kamar alif lam mim re wasu kuma harafi biyar kamar ha mim ayn sin qaf to akwai zantutuka da yawa na malamai akan wayannan harufan akwai zantutuka da yawa na malamai akan me ake nufi da wayannan zancen dai da yake yafi zamowa salama shine a fassara da cewa Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san me yake nufi da wayannan harufa akwai malaman da suka ce wayannan harufa ishara ne zuwa ga Allah wato alifin daga Allahu ne lamun kuwa daga Jibrilu mimun kuma daga Muhammadu kamar an ce Allah subhanahu wata'ala shi ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin nan ba Annabi bane ya kirkira da kansa aiko masa da shi aka yi ba nasa bane Qur'ani zance ne na Allah malamai suke cewa duk wata sura da yake an fare ta da harufan nan to sai kaga a ciki an yi magana Qur'ani da magana zamowar sa mu'jiza ko dai a farkon ko a tsakiya ba makawa sai kaga an yi magana Qur'ani shi yasa malamai da yawa suke cewa harufan nan nuni ne zuwa cewa Qur'anin nan gashi ya zo da irin tsarin zancen larabci amma kuma gashi ya gagara a zo da kamarsa ya zama kenan kamar ishara ce zuwa zamowar Qur'ani mu'jiza zalikal kitab wannan littafi wato inda za a kawo ishara ga wanda yake karibi sai aka kawo ga baidi me yasa dan nuna darajar qur'ani shi qur'ani darajar sa madaukakiya ce tunda yake ya huce mahaluki ba mahaluki bane qur'ani ba mahaluki bane wana zihil qur'ana ay kalama anil hudusi wa hazarin tikama ya tsarkake qur'ani daga cewa farar da shi akai qur'ani ba farar da shi akai ba zancan Allah ne sifa ce ta Allah shi yasa aka kawo zalika littafin nan da allazi ya qara'uhu muhammadun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa gare ku la raiba fihi ba kokonto a cikin sa la shakka ba kokonto a cikin sa koko ba raurawa a cikin sa ko kuma ba tuhuma a cikin sa cewa daga wajen Allah ne annahu min indillah cewa daga wajen Allah ne wajmulatun nafi habaru la jumlan nafain la raiba fihi ita ce labarin mubtada mubtada'uhu mubtada'in shine zalika zalika din nan mubtada ne alkitabu ko badali ne daga zalika din to wasu ko malaman lirabin sun tafi akan cewa zalika mubtada ne alkitab shine labar alkitab din cewa ba badali bane kamar cewa qur'ani ya tarar da duk wata sifa da za ta sa a kira littafi wato ma'ana kenan ya kunshi sifofin girma na littafi ashe kenan shine yafi cancanta ma a kira shi littafi fiye da duk wani littafi tunda dai shi littafin Allah ne zancen Allah ya kunsa shi yasa ashe kenan wannan littafin ba kokonto a cikin sa ya zama laraba fihi labari ne na biyu kenan sai zama labari ne biyu kenan wal isharatu bihi da aka yi nuni da haka aka kawo zalika litta'zimi dan girmamawa ne in ba na haka ba da sai a ce haza huda shi qur'ani shiriya ne a barun salis labari ne na biyu ai hadi wato masdari ne amma da ma'anar sunan fa'ili mai shiryarwa ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah as-sa'irina ila taqwa wato da aka kira su masu tsoron Allah kamar ta fuskar majazi ne bisa abin da mufassiru ya tafi cewa ta fuskar rukun su da qur'ani shine za su koma masu tsoron Allah duk wanda zai ce yana tsoron Allah amma bai ruko da qur'ani ba ai fada yake ai alaman mai tsoron Allah ruko da Qur'ani. Qur'anin nan shine hanyar tsoron Allah. Wanda duk ya ruko da shi to shine mai jin tsoron Allah. Wanda kuma ya bar Qur'ani to kan ba mai tsoron Allah bane. Shi wanda suka fara kama hanya ta shiriya sai ya zama Qur'ani ko yaushe suka karanta ƙara shiriyar suke. Fa amal lazina amanu fa zadatumu imanan wa hum yastabshiruna wanda suke mummune da duk aya da suka ji ta qur'ani ko ayar da suka karanta ta qur'ani sai ya zama tana kara musu shiriya tana kara musu tsoron Allah shi yasa ake cewa idan mutum yana son ya san matsayinsa a imani ko tsoron Allah to ya dubi matsayinsa yayin da yake jin qur'ani ana karantawa ko yayin da shi kansa yake karanta qur'ani domin duk wanda yake mai tsoron Allah dai an fada ana karanta qur'ani yana ƙara tsoron Allah to idan mu shi zuciyarsa ana karanta qur'anin amma zuciyar tana wani waje ko gigau ai alama cewa ba tsoron Allah ne a zuciyar ta sa ba tsoron Allah ne a zuciyar sa shi yasa bai zuciyar bata motsa ba da ta ji karatun qur'ani bayan tisalil awamiri da ake jin tsoron Allah ba da fada da baka ba dan ka gama rayuwarka kana da awakai mai tsoron Allah ne baka zama mai tsoron Allah ba sai ka zo da rukunan tsoron Allah nan guda hudu da ake fada shine bin umarnin Allah ka bi duk abin da Allah ya umarni da shi a zahiri ka bi kuma duk abin da Allah ya umarni da shi a batini wajtinabin nawahi ka nisanci kuma duk abin da Allah ya hani daga gare shi a zahiri ka nisanci kuma duk abin da Allah ya hani daga gare shi a batini to sannan ne za a ce ka sifantu da tsoron Allah shi yasa ashe rukunai na tsoron Allah hudu ne yanda Ibn Ashir yake fada wa hasilu taqwa tinabun wa imtisa fi zahirin wa batinin bi zatuna tajatul aqsamu haqqan arba'a wa hayya lis-salik subulul manfa'a sai mutum ya cika wannan sannan ya zama mai tsoron Allah dan ka zama ka ba Allah a zahiri amma a batini baka ji tsoron Allah ba baka bi umarninsa ba to kanka dauka kai mai tsoron Allah ne ko ka bar abinda Allah ya hani a zahiri amma a batini baka bari ba, to shi ma baka zama kasuwantu da tsoron Allah ba. Sai ya zama rukunan nan an same su, sannan ne ake samun sifan nan ta tsoron Allah, sifar da yake Qur'ani ya zo mana da cewa wanda duk ya kasuwantu da ita ai ba abinda ya rage, komai yake bukata ya samu. An faɗa wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lilmuttaqina, an faɗa wa man yattaqillaha yaj'al lahu maharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ai duk wanda yaji tsoron Allah ya zama ya kasance da tsoron Allah, duk inda tsanani ya kai tsanani to sai Allah ya hore masa mafita daga wannan tsananin. Littaqahin bizalikan na me yasa ake kiran su masu tsoron Allah ko masu kiyaya, saboda zama wasu suna kiyayar wuta da wannan abin da suke aikatawa. Ita takawa din nan hawa-hawa ce, akwai takawal hawasi ita ce wadda aka faɗa a nan ta mufassiru, akwai takawal awami. Ita takawal awami abin da take nunawa kawai bawaye ba kafirci, da zarar mutum ya ba kafirci sai a ce ya kasance da takawa dangane da cewa ai ba kafiri bane, ya samu takaddar shiga aljanna, ya samu takaddar tsira daga a ce ya dawwama a wuta. Akwai kuma takawa hawasul hawasi, ita ce bawaye ba duk abin da yake zai dauke masa hankali daga Allah, ya zama gaba daya duk abin da zai dauke masa da hankali daga Allah to ba shi ba shi, to wannan ita ce takawa hawasul hawasi. To wanda su a wajen su daman da zarar mutum ya rafkana daga Allah ko da gurgurdan kifta ido ne, sai su ce ai kamar ya shiga kafirci ne da wannan. Idza kunta fi waqatin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyati, idza kunta fi waqatin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyati, idan ka zamo ka rafkana daga Allah ko da gurgurdan kifta ido ne, to wannan waqacin da ya zuce gare ka kana mai rafkana daga Allah ka shiga kafirci ne, ko da yake kafircin wanda yake boyayye ne ba kafirci ne wanda yake a bayyana ba, ba za a ce ka shiga kafirci ne bayyana ba, amma dai matukar ya zama wannan Allah ne a zuciyarka sai ya zama ka shiga kafirci a boye. Suwaye masu tsoron Allah? Allazina
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun,
sune wa'annan da suke ba da gaskiya bil ghaibi, da abinda basu gani ba an fada musu sun ji daga inda ƙarya ba za ta zo ba, shikenan suka gaskata. Min al-ba'thi, kamar magana tashin al-qiyama an faɗa musu za a yi tashin al-qiyama, sun yadda za a yi tashin al-qiyama. Wal jannati, an faɗa musu cewa akwai aljanna, wan nari, an faɗa musu akwai wuta, basu riga sun gansu ba amma sun ba da gaskiya da su, sun ba da gaskiya da su ba wai a baki kawai ba, a'a har a zuciyarsu sun yadda za a yi tashin al-qiyama, sun yadda akwai aljanna, sun yadda kuma akwai wuta. Ko kuma da aka ce bil gaibi, abinda ake nufi da haka suke imani a zuciyarsu ba wai a zahiri ba, ba a gaban mutane ne suke bayyana sun imani ba amma zuciyarsu ba ta yi imanin ba, a'a imanin a zuciyarsu ne. Ya zama kenan kamar a nan akwai raddi akan munafikai, wanda su a fili za su ce sun imani amma a zuciyarsu ba haka ba ne. Yanda nan gaba za mu ji wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, abinda ake nema daga bawa ya zamo dai zuciyar tasa ta gaskata, dan mutum a baki ya gaskata amma a zuci bai gaskata ba, ai ya shiga cikin sahun munafikai, ya shiga cikin sahun munafikai. Mu'mine na hakika su ne wanda yake sun gaskata a zuciyarsu, ba kawai da baki ba, sun gaskata har a zuci. Wa yuqimuna salata, suke tsaye da sallah, ai ya tuna biha, suke zuwa da sallah bi huquqiha, da haƙoƙinta, da inda Allah zai ambaci sallah a Qur'ani yakan faɗe ta da lafazin a tsayi da ita. Wani masanin Allah yake cewa abinda yasa koyaushe ake magana cewa a tsayi da sallah ba a zo da sallah kawai ba, saboda ita sallah idan mutum ya yi ta da cika sharuɗanta, da cika rukunanta, da sunnoninta, da mustahabbanta, da kula da abinda take koyarwa, yanda Allah yake faɗa mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ya zama haka ya zo da sallata ta, to yana gamawa sai sallan nan ta koma jiki, Allah ya maida ita wani jiki jikin nan a dauke shi a kai shi karkashin al'arshi ya zama jikin nan yana ta ibada haƙƙi zuwa tashin alkiyama. Duk ibadar da sallar nan take, jikin nan wanda asali sallah ce aka maida shi jiki, to shi za a rubuta wa ladan. Amma idan mutum ya yi sallah kawai gatanan, to yana gamawa nan naɗe masa kayansa za a yi a wurga masa cewa ga kayanka nan, ba irin ta Allah yake bukata ba. Ilaihi yasadul kalimud tayyib wal amalu salihu yarfa'u, sai aiki na kirki ne Allah yake lura da shi. Amma ba sallar da kai tun farko tun wajen tsarki ka ɓata sallar ba, tunda sallah tun daga tsarki ne ake gyara ta. Wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wuru'i aw bid duhri in wajaba alayhi duhr. Me sallah fa sallan nan da yake asiri yake da Allah, ya zama masa wajibi kenan ya tsaya ya tanadin asirin da zai da Allah, ya tanadin ganawar da zai da Allah tun daga alwala, bar ma tun daga tsarki ko tun daga wanka. Idan wankin ya wajaba a kansa, ya zama ya fara tanadin abin da ya fuskanta, ya zo da sallar da cika rukunanta, bayan ya cika sharuɗanta ya kula da sunnoninta, yanda zai zama sallar ya yi ta sallah a matsayinta na sallah, ba ya zo da sunan sallah ba, ya yi tsayuwa kamar tsayuwar masu sallah, amma hakika shi ba sallah yake ba, ya yi ruku'u kamar ruku'u masu sallah, alhali shi hakika ba sallah yake ba, saboda bai kula da duk abin da aka ce a tsaya a kula da shi ba. Ya tuna biha, suke zuwa da ita bi hukukiha da haƙƙoƙinta. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, suna ciyarwa kuma daga abinda muka hore musu. Adainahum, abinda muka basu suna ciyarwa. Fi da'atillah, abin Allah, ba faɗi wanne ne za su ciyar din ba, amma a nan gaba an yi bayani ga ciyarwa wadda take ta wajiba, kamar zakka, kamar ci da iyaye, kamar ci da ƴaƴa da mata, koko ciyarwa wadda take manduba daidai an kawo a cikin Qur'ani. An kawo zakka, an kawo ciyarwa manduba. Wasalunaka maza yunfiqun qul al'af, an tambaya kuma aka bada jawabi ga waɗanda ya dace a ciyar da su. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wala tamaa wal masakin, an faduwa ya dace a ciyarwa din fi da'atillah, ya zama ciyarwa ta su ko a cikin bin Allah ne suna yi ne don samun karbuwa wajen Allah, ba suna yi ba don kawai su ja hankalin mutane. Wanda ya ciyar da ya ja mutane gare shi, to shi kenan iyakarsa, in ya yi nasara ya ja hankalin nasu gare shi, sun ya samu jama'a. Haka nan wanda ya ciyar don wata manufa, ko wata irin manufa ce dai, wannan manufar ita ce sakamakonsa. Wanda ya ciyar don Allah shi ne wanda yake ya ciyar don Allah. Shi yasa a zo a sashen hadisai, hadisi ingantacce cewa a ranar alkiyama Allah zai tsaye da bawansa ya ce, bawana, rayuwarka ta duniya na yi ma arziki, arziki na gani na fada, me kai da arzikin da na baka? Sai ai na yi kaza, na ciyar, na ciyar. Sai Ubangiji ya ce da shi, duk wannan kayan ne don a ce kai mai ciyarwar ne, ba kai domin ni ba. Shi yasa baka da sakamako a waje na sai wuta. Shi yasa kenan ashe ciyarwar ta zamo don Allah, kuma ta zamo a cikin bin Allah, a ciyar a cikin bin Allah, kuma a ciyar don Allah subhanahu wataala. Mutum ko masallaci ya gina, amma ba don Allah ya gina ba, ai yayi aikin kawai, yayi aikin kawai, ya gina masallacin don Allah, ya gina makaranta ce, menene duk abin da zai ci da almajirai ne, zamo duk yana yi ne don Allah, ba wai don a yi masa kirarin cewa ai shi mai yi ne ba, ba wannan bai duba Allah subhanahu wataala. Shi yasa in ma waɗanda ya baiwa sun gode masa, shi kenan, in ma ba su gode masa ba, to ai Allah da ya yi domin sa ya gode masa. Wallazina yamassakuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nuriu ajral muslihina, duk wanda za a yi daidai ai ba za a yi ladan sa ya tashi a tutar babu wajen Allah subhanahu wataala. Mutane sun gode ma ba su gode ma ba, duk daya malamai masana Allah suke cewa ai shi mutum ma na hakika wanda yake ya yarda da Allah, bautar Allah yake, shi ne wanda da a yabe shi da a zarge shi duk daya ne bai damu ba, in dai ya zo da daidai, in ya yi daidai to bai damu ba. Amma wanda duk zai zamo shi abin da ya dame shi a yabe shi, abin da yake damunsa a ce an zarge shi, to wannan ai kamar ba Allah yake bautawa ba idza kana fi madahin wa zammin tafawutul ladaika fa asnaman la amriya ta'budu kai idan ka zamo in an yabe ka sannan kake munna in an zarge ka ya zama ranka ya baci ba duba kake kai daidai ko ba kai ba daidai ba wajen Allah magana mutane ce take tsinye ma hankali to ka tabbata gumaka kake bautawa ne idan da Allah ka nufa da aikin ka shikenan Allah ya faɗa ma wanda da yi aiki kyakkyawa domin sa ya gode masa to Allah zai faɗa ma magana da ba gaskiya ba bai gode min ba bai gode ma din ba in dai kai aikin kyakkyawa domin sa ya faɗa ma cewa ya gode ba ai ba haka bane shi yasa ka yadda da godiyar da Allah kima kakka damu da godiyar mutane hakanan kakka damu da zargin mutane matukar kai daidai matukar Allah subhanahu wataala bai zarge ka ba shikenan duk zargin mai zargi ke tai to
wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun
wallazina yu'minuna sune wa'annan kuma da suke bada gaskiya bima unzila ilayka da abinda aka saukar zuwa gare ka sun dauki qur'anin nan sun yadda da shi cewa gaskiya ne littafi ne daga Allah ya zo musu ne da ya za su tafi da rayuwarsu ya za su yi a rayuwarsu ayil qur'ani sun bada gaskiya da qur'ani wa ma unzila min qablika sun bada gaskiya kuma da littattafan da aka saukar kafin a saukar da qur'ani a gare ka ayat taurati wal injili wa gairihima sun bada gaskiya da at-taura da injila da wannansu daga littattafai wajibi ne bawa musulmi ya bada gaskiya da dukkan littattafan Allah yanda ya bada gaskiya da qur'ani ya bada gaskiya da dukkan littattafan Allah illa iyaka ba wani littafi wanda za a yi aiki da shi bayan saukar qur'ani sai qur'ani qur'ani ya zo da shafe duk wasu littattafan da yake sun gabata cewa duk littafi ya duk littafin da ya gabata ko duk wata shari'a da ta gabata da qur'ani ya zo wannan littafin ko wannan shari'a ta zama mansuha ba dama a yi aiki da ita laukana musa hayyan ma wasi ahu illati bai law kana musa hayyan ma wasi ahu illati bai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai annabi musa da kansa da a ce yana nan da ransa a yanzu ba abinda ya rage masa sai koye bini ya kyale a taurata sa ya dawo ya bini wama wa bilahiratu yuminu su sun sakankance sun yadda cewa lahira na nan tafe ya alamuna sun san cewa tana nan tafe ta sani wanda yake ba kokonto a cikin sa to
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
wa inda yake sun cika sufofin nan da aka ambata cikin daga yuminuna bil gaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil ayati yuqinun wanda suka cika sufofin nan sune ala hudan min rabbihim suke bisa shari'a daga ubangijinsu lalle kan suna kan shari'a daga wajen Allah subhanahu wataala anan da aka ce ala din akwai isti'ara akwai isti'ara an kamanta rukun su da shari'a da kamar wanda ya hau kan wani abu kaga wanda yake kan abu ai duk inda abin yayi shi ma yayi wajen ba inda za a ce kana kan doki dokin yayi gabas amma kai yamma kai ba za ta yi ba inda ga dokin yayi gabas to kai ma kai gabas to shi yasa aka lizim aka kamanta rukun su da shari'a kankan yanda duk inda shari'a ta nan suke da wanda yake ya hau kan wani abu duk inda abin yayi shi ma ko ba makawa ainin zai shi yasa wato akwai isti'ara wadda take tabi'iyya tunda isti'ara a harafi ce ta zama tabi'iyya kenan ba asaliya ba kuma masu wannan sifar su ne wanda suke masu samun rabo ala haqiqa a lahira wato anan aka kawo da hasaru ta fuskar kawo hum lamirul fasal ga kuma aka yi ta'arifin shi kansa musnadu shine muflihuna aka sa masa al shi yasa ya nuna hasaru kenan kamar an yi kasarin sifar rabauta din gare su cewa ba wanda zai rabauta in ba su ba su kadai ne wanda suke masu rabauta alfa'izuna bil jannati masu rabauta da aljanna annajuna minan nari wanda kuma za su samu su tsira daga wuta, sun tsira daga wuta. Innal ladhina kafaru,
innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Da al'ada ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a Qur'ani, duk sanda ya ambaci al-bashir wanda ake ga mummunai, to sai kuma ya kawo narko ga waɗanda suke kafirai. Shi yasa sai aka kawo da farko halin kafirai, wanda yake su sun kafirce a zahiri da baɗini, su ne kafirai wanda suke a fili sun mai na kafircin, amma kuma zuciyarsu kafircin. Sannan kuma daga baya sai aka kawo waɗanda yake su kafirai ne a baɗini, a zuciyarsu kam kafirai ne, amma a zahiri suna da awar musulunci, su ne munafikai wa minan nasi. Innal ladhina kafaru, haƙiƙa waɗannan da suka kafirta ka bi jahalin, kama Abu Jahal wa Abi Lahabin da Abu Lahab wannan hawihima da makamantansu, wato daga dukkan wani kafiri wanda yake ya riga ya gabata a sanin Allah cewa wannan kafirin ba yanda za a yi ya bada gaskiya, wanda yake wato Allah ya san cewa ba yanda za a yi ya bada gaskiya. To irin waɗannan sawa'un alaihim a anzartum, da gargaɗin da za ka yi musu, am lam tunzirhum, da barin gargaɗin, duk sawa'un alaihim, duk ɗaya ne. Wanda yake Allah ya riga ya nufe shi da cewa sai ya mutu kafiri, yau ai duk gargaɗin da za ka yi masa ba yanda za a yi ya bada gaskiya. Duk wata aya ma da za ka kawo masa ba za ta sa ya bada gaskiya ba. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayat, da abin da za su gani ba zai taɓa sawa su yi gaskiya ba. Irin wannan tarkibin ya zo a Qur'ani har waje shida. Akwai wannan sawa'un alaihimu a anzartahum am lam tunzirhum, akwai kuma na suratul a'raf sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun, akwai na suratul ibrahim sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis, akwai kuma na suratul shu'ara ko qalu sawa'un alaina awa'asta am lam takum min alwa'izina, na suratul shu'ara kenan. Akwai kuma ta suratul munafiqin sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. To ka gargaɗe su ko baka gargaɗe su ba, la yu'minun, ba yanda za a yi imani dan Allah bai nufe su da imanin ba. Gargaɗi yana amfani ne ga wanda yake Allah ya nufe shi da shari'a, amma wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba, ai duk gargaɗin da za a yi masa ba zai ji ba. Kuma wannan ayar ko da yake ana magana akan kafirai, amma malamai suke cewa ta jage zatta akan dukkan musulmin da yake za a yi gargaɗi a yi gargaɗi a yi gargaɗi, amma ya ga zuciyarsa ko ɗiris, to irin wannan ya ji tsoron makomarsa, ya ji tsoron makomarsa, don gashi an jarrabe shi da wata sufa sufa ta kafiri. Kafiri ne wanda Allah ya san ba zai imani ba, aka ce duk gargaɗin da za a yi masa ba zai taɓa karyawa ba, ba zai taɓa karyowa ba. Shi yasa mummuni lalle lalle idan ya gamu da kasawatul qalbi, kekashewar zuciya, menene kekashewar zuciya? Shine a fadawa mutum lamarin lahira amma zuciyarsa bata damu ba, a fada masa abin tsoro na wuta amma bai ji komai ba, a fada masa abin albishir na aljanna amma bai ji komai ba. To wanda duk ya gamu da haka, lalle ya zame masa wajibi ya tashi ya gaggauta maganin zuciyar nan tasa, dan ya gamu da wata sifa mummuna, sifar waɗanda aka ce Allah ya riga ya musu yumki ba za su taɓa karɓar shari'a ba. Li'ilmillahi minhum zalika, dan Allah ya san cewa su kan ba za su taɓa ba da gaskiya ba. Fala tadma'a fi imanihim, kakka taɓa sa ran cewa za su ba da gaskiya ba, za su taɓa ba da gaskiya ba. Wal inzaru ilamun ma'atawifin, inzari abinda ake kira inzari gargaɗi shine duk wata sanarwa, sanarwar da yake ta kunshi ba da tsoro, sanarwa wadda yake ta kunshi ba da tsoro, to ita ce ake kira inzari. Ya wato shi can a anzartum akwai kira'o'i har wajen guda hudu biyar a wajen, akwai a anzartum shi ne bita hakikil hamzataini, akwai kuma wa ibdalis saniyati alifan a anzartahum, watasiliha ayanzartahum, akwai kuma a anzartahum, akwai kuma a yanzartahum. Shi yasa kirawo ine guda biyar dukkaninsu wa'anda suke sab'iyye. Kirawo ine guda biyar da sab'iyye ne. To
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ولهم عذاب عظيم
ختم الله على قلوبهم كما ان يتنبه يا اكي ce ba za su imani ba ba an ba su hankali ba an hore musu hankalin da za su iya riko da shi su shirye sai aka ce ai abin da yasa ba za su imanin ba dan Allah ya riga yayi yimki bisa zuciyarsu Allah yayi yimki bisa zukatansu shi yasa ba inda za a yi hasken shirya ya ce ya shiga wannan zukatan nasu shi yasa wato tsakanin wannan ayar da wadda ta gabata akwai abin da ake kira shibhu kamalil ittisali shi yasa akai kad'u ba a ce wa hatamallahu ba aka ce hatamallahu wato akai fasalu saboda shibhu kamalil ittisali dan tabiin ta zo ne kamar ba da amsa ga ta farko Allah ya yinki ga zakatun su da ba alaiha ya yinki gare ta wasu tausaka ya daure ta tamam fala yadkhuluha khairu bayan da za a yi alheri ya shige ta bayan da za a yi alheri ya shiga zakatan nasu wa ala sam'ihim Allah ya yi yunki bisa kunnuwansu ay mawari'ihim guraren da suke ji fala yantafi'una bima yasma'unahu min alhaqi shi yasa ba za su taba amfanuwa ba da abin da suke ji na daga gaskiya bawa sai Allah ya hore masa zuciya mai karba hasken imani ko mai karba hasken shari'a shine an fada masa gaskiya zai ji zuciyar tasa ta yadda sai Allah ya hore wa bawa kunne mai karbar gaskiya mai jin gaskiya sannan ne in an fada masa gaskiyar zai ji ta a matsayin ta na gaskiya amma wanda Allah bai hore wa irin wannan ba sai a ta fada masa gaskiyar ya zama shi abin da yake ji wani abu ne daban shi yasa irin wannan sai a ce ai ma ba jin yake ba yanzu a wannan jin Qur'ani aka fada afarata manitaza araita manitaza ila wahawehu afa anta takunu alaihi wakila am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun in humu illa kalan ami bal humu aralu sabila wanda yake kake dan kaga mutun da kunne sai ka dauka ji yake ai ba lalle ji yake ba tayi jin zai ji abin da ya shafi duniya da kai masa magana duniya ya gane amma da kai masa magana Allah to Allah bai masa wannan kunnen jin wannan magana ba shi yasa ba shi da kunnen jin wannan wal iyazu billahi Allah ya kiyaye mu wa ala absarihim gishawa akwai kuma rufe bisa gannansu ba ta ganin komai na gaskiya gida akwai rufe fala yusiruna alhaqa ba su ganin gaskiya ba su ganin gaskiya wancan wawun na wa'ala sam'ihim wawi ne na adafi wannan wawun ko na wa'ala absarihim wawi ne na isti'inafi wawul isti'inafi ne shi yasa akwai bambanci tsakanin wawun guda biyu wawun na farko na adafi ne an adafta sam'i akan kulubi wawun na biyu kuwa shi na isti'inafi ne wanda guda biyun nan suna cikin nau'o'in wawi guda takwas ko suna cikin nau'o'in wawawi yana zuwa da ma'anoni ɗaya-ɗaya har guda takwas to ita wannan ayar ita kaɗai ta kawo ma'ana biyu daga cikin ma'anar wawɗin fala yusiruna alhaqa bayan da za a yi su ga gaskiya walam azabun azim azaba mai girma ta tabbata gare su a lahira ɗawayyo mai ƙarfi da'imin azabar da take madawwamiya bayan da za a yi sun shiga wuta su fita domin daman nan gidansu ne yanda za a faɗa nan gaba uiddat lil kafirina fatakun narar lati wa quduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirina daman wutan nan an tanade ta domin su shi yasa in sun shiga bayan da za a yi su fita ma hum bi kharijina minan nar
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
ومن الناس من يقول أن مغانا أكن كافرين وأن يكي سو كافرين زاهري دبادين سيكون أكو كوموين مغانا أكن وأن يكي سو كافرين أما بادين أبوين يكي كافرين أزاهري سنا بيّن إيمان a zahiri suna bayyana cewa su mu'mine ne shine Allah subhanahu wata'ala yace wa minan nas man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai masu cewa sun ba da gaskiya da Allah wa bil yawmil akhir sun ba da gaskiya kuma da ranar lahira ita wannan man din ta zama mausuliya ce ta zama ma'arifa kenan jumla yaqulu sai zama muslim mausulin ce kenan tayi kuma ta zama nikira ce mausufa kamar an ce wa minan nas shahasun yaqulu shakhasun yaqulu amanna billahi in an ce man din mausuliya ce ya zama jumla yaqulu ba ta da mahalli al-i'rabi tana silan mausuli ce tana cikin jumlolin da ba su da mahalli al-i'rabi in ko an ce man din nikira ce mausufa to ya zama yaqulu din tana da mahalli al-i'rabi tunda na'ati ce jumla ce wanda yake ta zo bayan nikira za a yi mata al-i'rabi bisa cewa na'atin nikira ce ya ta mahallin rafa take kenan tunda man din mubtada ne a cikin mutane ana samun waɗanda a fili suke bayyana imanin su da Allah da ranar lahira a baka kam za su ce sun yarda da Allah sun yarda da ranar lahira ayyamul qiyamati ranar lahira ana nufin ranar alqiyama li'annahu ahirul ayyam domin shine karshen kwanuka shi yasa ake kiransa yawmil ahir wama hum bimuminin alhali su ba mumune bane a zuciyarsu tunda imani ana bukatar ya zamo a zuciya al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal imani na hakika shine abin da ya samu tabbata a zuci ba da baki ake imani ba a zuci ne imani yake imanin kuma da yake gashi ya tabbata a zuci kuma aiki na bawa ya gaskata shi an same shi yana aiki irin aikin wanda yake mummune irin ayyukan mummune su kan ba mummune bane ru'ya fihi ma'ana man anan an dubo ma'anan man a lafazinta mufradi ne a ma'anarta ko jam'i ce to nan da aka ce ma hum aka kawo hum sai zama an dubo ma'ana aka ce mu'minina shi ma sai zama an dubo ma'ana wa fi ramiri yaqulu lafzuha an dubo lafazin man alamirin yaqulu ba ce yaquluna ba inda an ce man yaquluna sai a ce an dubo ma'ana amma da aka ce man yaqulu kawai sai zama an dubo lafazin ne ba ma'anar ba yuhadi'una
Allah wal ladina amanu وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
su a ganin su wai suna yaudarar Allah ne kamar an yi tambaya an ce me yasa suke bayyana imani amma suke boye kafirci aka ce ai saboda su sun dauka wai da haka za su yaudari Allah za su yaudari mummune za a dauke su a matsayin mummune malamai da yawa suka ce wannan da aka kawo lahadin a nan kamar tamhidi ne don a girmama lamarin mummune a nuna cewa in dai ka taba mummune to fa kamar ka taba Allah kaska dauka ka taba mummune ai ka taba mutum kamar ka mummune yana da wata sifa madaukakiya wajen Allah da sababin imanin nan nafa shi yasa da ka taba shi kamar ka taba Allah ne Allah subhanahu wataala ba wanda da zai zamo ana taba shi sai ya ce kamar shi aka taba shi yasa nan aka kawo shi yasa zikrullahi din sai ya zamo tamhidu shimfidawa ne ga maganar suna ganin su suna yaudara mummune da suke bayyana imani a baki alhali zuciyarsu ba imani bi fari khilafi ma abdanuhu da bayyana sabanin